Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk Sanyin na ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Lahadi 23 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanun labarai.
To Murtala, dakarun musamman na Amurka su yi nasarar kwashe jami'an diplomasiyar Amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Khartoum da sanyin safiyar Lahadi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce Rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da Ukraine. Sabon shirin sa ido na cikin gida da kasar Iran ta aiwatar kan dokar wajaba sa ijabi ya fara samun koma baya, inda mata da dama suka yi biris da shi, lauyoyi suka yi kakkausar suka kan lamarin, sannan kuma masu fafutuka na ta kokarin karya alƙadarin hakan. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe fararen hula 10 da sojoji 3, kuma aka tarwatsa wasu mayakan jihadi 88 a wasu harare da suka auku daban-daban a kasar a ranar Asabar din nan.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni, za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce ta sami nasarar hallaka 'yan bindiga 66 tare da ceto mutane fiye da 400 da ake garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar. To sai dai manazarta na ganin ba anan kadai gizo ke sakar ba.
Duka dai ana nasara, amma idan ba za a iya blocking yadda ake kidnapping din mutane ba, kama kuma sai a ce sai an zo an biya kudin fansa, to ni ina ganin kawai za mu tabata lokaci.
Zamu kawo muku rahoto kan yadda kanana da matsakaitan masana'antu ke sarrafa rogo domin yin biredi a kasar Ghana sakamakon tashin farashin garin fulawa. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirin mu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Idris Abdullah Bako. Dakarun musamman na Amurka sun yi nasarar kwashe jami'an diplomasiyar Amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Khartoum da sanyin safiyar Lahadi. Jami'an suka ce samaman ya ɗauki ƙasa da sa'a guda. Ita ma ƙasar Faransa ta sanar da cewa tana kwashe jami'an diplomasiyar ta daga Khartoum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar cewa an dakatar da ayyukan ofishin jakadancin na Khartoum na wani ɗan lokaci. Blinken ya ce ya ba da umarnin rufe ofishin jakadanci na wucin gadi ne saboda mummunan hadarin tsaro da ke haifar da rikice-rikice tsakanin dakarun Sudan da dakarun sa-kai ko RSF a takaice. Shugaba Joe Biden a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar ya ce an kammala kwashe mutanen, kuma ya gode wa sojin Amurka da suka gudanar da aikin. Haka kuma Biden ya gode wa kasashen Djibouti, Habasha da Saudi Arabia waɗanda ya ce sun taka muhimmiyar rawa wajen nasarar samamin. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce Rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da Ukraine. Sabon kamfen ɗin tallace-tallacen da suka bayyana akan allon talla, talabijin da kuma shafukan sada zumunta sun nuna ladan kuɗin da za a baiwa duk wanda ya shiga sojan Rasha. Sai dai da wuya Rasha ta cimma burinta na ɗaukar ma'aikatan sa-kai 400,000, inji ma'aikatar Burtaniya. Ukraine ta sanar da sabbin takunkumi kan mutane ko hukumomin shari'a da ke tallafawa ko suka sa hannun jari a cikin zalunci da Rasha ke musu. A cikin jawabin da ya saba yi a bidiyo na dare a ranar Asabar, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Kyiv ta sanya takunkumi ga kamfanoni 322 da ke kera makamai da wasu kayayyakin yaki ga sojojin Rasha a kan Ukraine. Ya ce an sanya ƙarin takunkumi a kan mutane da hukumomin shari'a da ke taimakawa wajen kaucewa takunkumin da aka sanya wa Rasha. Ya ƙara da cewa manufar ita ce kawar da duk wata dama ga Rasha don kaucewa takunkumin. Ya ce mafi tsananin takunkumin da aka ƙagaba wa tattalin arzikin yakin Rasha shine zai gaggauta kawo ƙarshen zaluncinsu. Sabon shirin sa ido na cikin gida da kasar Iran ta aiwatar kan dokar wajaba sa hijabi ya fara samun koma baya, inda mata da dama suka yi biris da shi, lauyoyi suka yi kakkausar suka kan lamarin, sannan kuma masu fafutuka na ta kokarin karya alƙadarin hakan. kafofin yada labaran Iran sun ce shirin ya fara aiki ne a ranar 15 ga watan Afrilu. Mako ɗaya kafin hakan babban jami'in 'yan sandan kasar Iran Ahmad Reza Radan ya ce za su yi amfani da na'urorin sa ido na zamani da suka hada da na'urorin ɗaukar hoto na titina domin gano matan da suka karya dokar da ta buƙaci su sanya hijabi domin rufe gashin kansu a bainar jama'a kamar yadda ka'idar suturar Islam ta gindaya. Wani faifan bidiyo da aka yada ranar Litinin a shafin yada labaran Tasnim na gwamnati ya yi amfani da zane mai motsi don nuna yadda wani bangaren shirin ke aiki. Ya ce matan da kyamara ta kama su ba sa sanye da hijabi a cikin motoci za a aika musu da gargaɗi ta saƙon tes daga 'yan sanda kuma za a iya kama motocinsu idan suka yi watsi da gargaɗin. Ba dai bayyana adadin sabbin kyamarorin da aka sanya domin shirin ba da kuma inda aka sanya su. Iran ta kasance tana amfani da kyamarorin titi don naɗan masu kare dokokin hanya.
An ji ba kaɗan Idris zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta sami nasarar hallaka 'yan bindiga 66 tare da ceto mutane 461 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na ƙasar a cikin makonni 2 da suka gabata. To sai dai duk da samun wannan nasarar manazata na ganin ba a nan kaɗai gizo ke sakar ba. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
In the past 2 weeks, in the various theater of operations,
Daraktan Cibiyar Samar da Bayanai a hedikwatar Rundunar Tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami, inda ke bayanin yadda ta kaya tsakanin sojojin Najeriya da 'yan ta'addan Boko Haram, 'yan bindiga daɗi da kuma sauran masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na ƙasar. Inda ya fara da shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda ke bayanin cewar
starting from the northeast zone of the country,
dakarun rundunar operation haɗin kai na can na ci gaba da kare lagon 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP a jihar Borno da jihar Yobe, inda sojojin suka murƙushe aika-aikar 'yan ta'addan tare da rugurguza aniyarsu da ma sansanoninsu. Sojojin sun hallaka kimanin 'yan ta'adda 24, aka kuma kubutar da fararen hula 206, kana 'yan ta'adda 501 kuma suka yi saranda don raɗin kansu.
Troops in the north central zone of the country have sustained their commitment and resilience in the fight against terrorists.
A shiyar jihohin tsakiyar Najeriya kuwa, General Dan Madami ya ce sun cafke kimanin 'yan bindiga 68 tare da ceto fararen hula 234 daga hannun masu garkuwa da mutane.
Down to the northwest zone.
Sai kuma shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda sojojin suka hallaka kimanin 'yan bindiga daɗi 44 cikin makonni biyu da suka gabata tare da tafke guda 66 a raye da kuma ceto fararen hula guda 11. Can a shiyar kudu maso kudancin Najeriya ma, an kama barayin ɗan yaman fetur kimanin 28 tare kuma da daƙile satar gurɓataccen mai da kimarsa ya kai sama da naira miliyan 200. Baki ɗaya dai bisa yadda alƙalaman suka nuna, shiyar kudu maso yammacin Najeriya nan ne inda ya fi kowane shiya a Najeriya samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a makonni biyun da ya gabata, kamar yadda General Musa Dan Madami ke ƙarin bayani.
That the southwest zone of the country was relatively peaceful and therefore there's nothing significant to report.
Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin tsaro.
Duk da za a yi cewa sojoji sun yi kokari har saboda karfin soja 'yan ta'adda guda 501 sun yi saranda, kuma an yanto mutum 461 nan arewa maso yamma, kuma kuɗi aka biya aka sako su. Kaga a yanzu ma arewa maso gabasin su wa'annan sojojin kilafin suna rike da mutane wanda su ma har yanzu suna nan suna kan bukansu sai an kawo musu irin kuɗi na fansa ɗin nan kafin sako wa'annan mutane. Duk da dai ana nasara, amma idan ba za a iya blocking yadda ake kidnapping ɗin mutane ba, kama kuma sai a ce sai an zo an biya kuɗin fansa, to ni ina ganin kawai za mu yi ta ɓata lokaci ne. To ka gani irin waɗannan kuɗaɗen su ake amfani da su a yi financing ɗin terrorism ɗin da banditry ɗin. Ana cewa ana maganin su ta nan kuma can, kuma har yanzu dai ana ba da kuɗi kuma su ci gaba da yin ta'addancin nasu da suka so su yi. To maganar gaskiya dole ne ko a sani da za a yi a maida sace-sacen mutane ya zama abu ne wanda da kawai ba zai iya yiwuwa ƙasar nan ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Idris ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Go Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe fararen hula 10 da wasu sojoji 3 kuma aka tarwatsa wasu mayakan jihadi 88 a wasu harare da suka auku daban-daban a kasar a ranar Asabar dinnan, lamarin da ta kwatanta da sake farfadowar ta'addanci. Sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar ta ce da sanyin safiyar Asabar wasu da ake zargin mayakan jihadi ne suka kai hari a yankin filin jirgin sama na Sevare da ke tsakiyar yankin Mopti, inda suka tayar da bama-baman da aka dasa a cikin mota, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula 10 tare da jikkata wasu 61. Fashe-fashen sun lalata wasu gidaje a kewayen filin jirgin saman, inda yake akwai sansanin sojojin Mali. Sanarwar ta ce saboda jajircewa sojojin mujarumai da suke gudanar da ayyukansu da kayan yakin da suka mallaka kawai, an fitattake maharan kuma ga kashe 'yan ta'adda 28. Mayakan 'yan tawaye sun harbe mataimakin shugaban hukumar zaben Myanmar a birnin Yangon a ranar Asabar din da ta gabata, kamar yadda sojojin kasar suka ce a wani sabon kisan gilla da aka yi wani babban mutum mai alaka da gwamnatin mulkin sojan kasar. Sojojin Myanmar sun jagoranci murkushe 'yan adawa bayan da suka kwace mulki a wani juyin mulki fiye da shekaru 2 da suka gabata, lamarin da ya haifar da tarzoma tsakanin al'umma da kuma matsalar tattalin arziki. Wasu fararen hula da suka ayyana kansu rundunar tsaron jama'a sun taso suna adawa da gwamnatin mulkin soja, inda mayakan suke kai hari kan jami'an da ake kyautata zaton suna aiki da sojoji. Sanarwar da rundunar sojin kasar ta fitar ta ce an harbe mataimakin director Sai Kyautu na hukumar zaben kasar a garin Tingangyo da ke gabashin Yangon. Ta ce rundunar tsaron jama'a da ke adawa da juyin mulki ne yake da alhakin hakan, amma ba ta yi ƙarin bayani ba. Sojoji sun hanbarar da zababbiyar gwamnatin shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a watan Fabrairun 2021 bisa zargi-zargin da babu tabbaci na magudin zabe a zaben shekarar da ta gabata.
Ta gaida Idris Abdullahi Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotannin namu. Bisa al'ada ana amfani da garin fulawa ne domin yin dimbin biredin da ya kasance babban abin bukata ga al'umma a fadin duniya. To sai dai hauhawar farashin garin fulawar sakamakon al'amura da dama, ciki har da yakin da Rasha ke yi da Ukraine, ya sa biredi na kokarin gagarar talaka. Hakan ya sa wasu masana'antu a kasar Ghana sarrafa rogon da ake nomawa domin yin biredi, kamar yadda wakilinmu Hamza Adam ya aiko mana da rahoto daga Kumasi.
Christina Ikuya Ijeyi yar kasuwa ce da ke yin noma da kuma sana'ar yin biredi. Karancin filawar alkama da aka samu a kasar bayan Rasha ta kaddamar da yaki a Ukraine ya sa ta koma sarrafa rogon da take nomawa a gonarta zuwa garin filawa don ci gaba da sana'arta ta yin biredi.
2021 and the Ukraine-Russia war came in.
Mun fuskanci matsalan tsadan alkama sakamakon karancin sa a shekarar 2021 da Russia ta fara mamayar Ukraine. A lokacin nayi tunani cewa ya kamata na sarrafa rogo da nake nomawa zuwa fulawa. Nayi nasarar cimma wannan manufa, don haka na ci gaba da sarrafawa zuwa biredi. A cikin wannan biredi da nake sarrafawa, alkaman wheat kadan kake bukata, ba da yawa ba. Jama'a na so kwarai, kuma babu wani bambanci tsakanin biredin rogo din nan da wanda anka sarrafa da alkaman wheat.
I didn't even know it.
Ban taba sanin biredin da nake ci a yanzu din nan da rogo aka sarrafa ba. Sai a baya-bayan nan da ni tare da iyali na wannan biredi muke amfani da shi, kuma ina kira ga kowa da ya ringa amfani da wannan biredin rogo. Da rahoton da Babban Bankin Duniya ya fitar, wato Africa Pulse Report 2022, ya nuna cewa Ghana na shigo da kashi 33.9 cikin ɗarin alkaman da take amfani da shi daga Rasha, wani adadi da ya zarta na kowace ƙasa a Afirka ta Yamma. Shi kasa da aka samu wajen sarrafa alkaman Rasha sakamakon rikicinta da Ukraine ya kawo babban matsala a Ghana. Da farko in narke CD 5 zan iya saya biredi 2, kuma ya amfana da ni tare da ayana su 6, amma a yanzu CD 10 ke sayan biredi guda, wannan baya isan su.
The price of the wheat ran so high.
Farashin alkama ya tashi da kashi akalla 500 bisa 100 cikin wata daya, yayin da aka sanar da mamayar Rasha a Ukraine saboda matsalan karancin alkama, wato wheat. Hakan ya janyo cikas cikin aikin mu na samar da biredi.
Our suppliers, they were even complaining.
Ana sa ran idan gwamnatin Ghana ta bunkasa amfanin rogo wajen yin biredi, zai taimaka wajen sauwaka ma al'umman kasar wajen samar da biredi, wato daya daga cikin nau'ukan kayan abincin da aka fi amfani. amfani da su a Ghana. Masu sharhi dai sun ce hanyar da Christiana Eje ta lalubo na sarrafa biredi da rogon da ake nomawa a Ghana zai taimaka ta fannoni da dama, ciki har da karfafa tattalin arzikin kasar.
Wan kamata ne da Ministry of Agriculture su mai da hankali wurin through planting for food and jobs nan a kasar mu Ghana, ta mai da hankali wurin yin shi rogon. Da aka duba rogo ana amfanin ta na da yawa, shisa yau an samu ayin za a yi da a yusin shayi biredi ka san ya sauki kenan.
Samar da biredin rogo a Ghana ka iya zamowa wata hanyar rage yawan shigo da alkama daga kasashen waje, kuma hakan ka iya karfafa tattalin arzikin kasar. Hamza Adam, taskar VOA daga Asante Mampong, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Bai haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan ana ci gaba da gudanar da shagulgulan karamar sallah lafiya. Lima Abdulrauf take muku lale. Marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da ma kimiyyar fasahar zamani. Madalla, a wani mataki na faɗaɗa tunanin matasa a game da yanayin mu'amalar su da kafofin sada zumunta ta yadda ya dace la'akari da yadda wasu suke wallafa-wallafin bayanai da bara gurbin mutane za su iya amfani da su wajen illata su. Shirin na wannan mako yayi nazari ne akan batun sanya iyaka a yanayin wallafa ababe da suka shafi rayuwar mutum a zahiri don gudun abin da ka je ya dawo. Masana a fannin amfani da kafofin sada zumunta dai sun shayin tunatarwa ga masu amfani da sanya iyaka akan irin bayanai, musamman ma waɗanda ya kamata su kasance na sirri da za su riƙa wallafawa, kamar adireshin gida inda ake a zahiri, wato current location a Turanci, da dai sauransu, don gudun bawa bara gurbin mutane damar iya yin amfani da bayanan ta hanyoyin da ba su dace ba. Barista Aisha fitacciyar lauya ce da ta ƙware wajen faɗakarwa a sanin doka a shafukan sada zumunta, ta yi mana bayani akan wannan batu.
Sunana Barista Aisha Hamman. Amfani da kafafen sada zumunta da kuma yanda zai iya zama hatsari ko kuma ya zama ci gaba a rayuwarmu. Misali, yanzu dai zan iya cewa kusan kafafen sada zumunta sun zama wani bangare ko jigo a rayuwarmu, wanda yawanci zaki ga ko sana'a mutum yake ko aiki yake yi, yawanci yana dorawa akai. To, duk da cewa abu ne mai kyau, akwai kuma abubuwan da za su iya jawo wa mutum hatsari a rayuwar shi. Kamar misali, mutum ya dora hoton shi ko ya dora wani abu sai yayi sa location, wato inda yake a wannan lokaci. Dama kuma wayoyinmu suna da na'urori akan su wanda suke geotagging, ko da a ce hoto kawai ka saka akwai yanda za a iya yi a san inda kake. To, wannan ba karamin kuskure bane, musamman a tsakankanin matasanmu na yanzu. Misali, ka nuna wa duniya inda kake a lokacin da kake wajen, ba karamin illa zai iya jawowa ba, saboda rashin tsaro da muke fuskanta a ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Wani mugun mutum ko wani bata gari ya gani ya san inda kake, ko ya je ya sace wani abu naka, ko yayi amfani da wannan ya cutar da kai. Misali, zaka iya yanzu kana waje baka sani ba cewa ma a inda kake din akwai wani wanda yana ganin ka a social media, sai ya zamana kuma mutumin ba mutumin kirki bane, bata gari ne, sai ka dora live location ɗinka, kaga kenan ka sa kanka a hatsarin ya iya cutar da kai, tunda ya ga inda kake. Kamar misali, mutum yana da yara, ka bar yaranka a gida, wani mugun mutum ya san yaranka, ya san kana da gida a waje kaza, sai ka dora location ɗinka kana waje daban, kaga kenan ka bashi daman ya je gidanka ko ya maka sata ko kuma ya yi wani abu. Musamman yanzu da muke fuskantar matsaloli na su kidnapping da abubuwa daban-daban, amma shi social media, wato kafafen sada zumunta, suna da amfani sosai a rayuwarmu. To, amma kuma kuskure da zamu yi shine idan muka yi amfani da shi ta hanyar da zai iya cutar da mu ko kuma ya samu a cikin wani hatsari. To, nasiha da kuma jan kunne, misali ga musamman matasanmu, tunda mu ne muka fi amfani da kafafen sada zumunta, shine koda mutum yana so ya dora location din inda yake a kafafen sada zumunta, ya kamata mu lura kuma
mu san cewa kowa zai iya ganin inda muke. So in ma dai kana so ka dora zaka iya dora shi bayan ka bar wajen ba wai a lokacin da kake wajen ba.
Kafofin sada zumunta na baiwa matasa dama ta fuskoki daban-daban kamar tallata sana'arsu, fadakar da kan al'umma akan muhimman batutuwa dake tafi a kasar su da dai sauransu. Shin waɗanne hanyoyi ya kamata a bi wajen amfana da kafofin nan a sami kuɗaɗen shiga a maimakon wallafa ababe da ba za su amfana al'umma ba? Ga wasu da suka shahara a wannan fannin da bayani.
Sunana Sadatu Abubakar Kabir. Yanda ya kamata matasa su duba kafafen sada zumunta shine zama guri na neman kuɗi kamar yanda matasan ƙasashen waje ba sa jiran sai gwamnati ta ba su aikin yi ko ta tallafa musu da wani sana'a, ko ka jira sai wani ya baka, ko ka jira iyaye su baka kuɗi. Don haka ya kamata a ce matasan mu a nan ƙasashen Afirka mun farga mun dauki kafafen sada zumunta ba wai gurin kawai nishadi ba, ko gurin yada abubuwan da ba su kamata ba.
Sunana Muhammad Rabiu Danti ne, wanda aka fi sani da yankusta a kafafen sada zumunta. Wato wannan matsalar da kike gani ta mutane su dinga ballagaza da nuna duk abin da yake faruwa da su a rayuwa, mun kai wani zamani ne na ita kafar yada zumuntar da idan ba a yi sa'a ba ana tsoron ita ce hanyar da za ta kai mutane ta baro. Yanzu ba ma batun girki ko inda kake ba, mutum lamarin iyalin shi kullun kana nan, matarka tana nan, kana postin ta dan ka nuna ma mutane. So mun kai wani matsayi ne saboda da ita wannan kafar yada zumuntar kaman ta zama ita ce arziki a rayuwa, arziki ta yanda yawan mabiyanka suka nuna kaman kai waye ko girmanka ko martabarka idan mutane. Ko wannan yasa to kowa yake neman irin wannan shuhurar ido rufi yake abin da zaka ba ma mutane su ji dadi. Zaki ga mutum ibadar Allah ma ake, zaki ga sallar tahajjud ake, yara suna reels. Abin da yake kawo wannan yunwa ce ta shuhura ta ce ka burge mutane ta kuma a san kana nan. Kuma ikon Allah da yawan mutane ba su irin wannan sai Allah ya kawo shuhuran. Akwai hatsari sosai a irin wannan abu, musamman akwai lamari na kambun baka, akwai masu binka da sharri, akwai waɗanda ba su son ka da alkhairi a rayuwa, neman inda zaka bare suke. Duk inda kake ba mutane information dinka, lambar mota ga adireshin ka, inda ka sa kanka alamari ne na hatsari. Kuma tsakani da Allah babu mai gaya ma dan adam gaskiya idan har shi bai zabi ya gaya ma kansa ba.
Khalifa Muhammad bin Yahaya kwararren lauya ne kuma mai fafutukar ganin an inganta tsarin kula da lafiyar kwakwalwar al'umma baya ga kwarewa a fannin amfani da kafofin sada zumunta.
Dangane da abin da ya shafi privacy, ya kamata kowa ya gane ma dai shi ta'ammuli da kafafin sadarwa wato social media, akwai wato ka'idoji, akwai yadda ake amfani da su. Dokar Najeriya ta baka dama ka faɗi abin da kake so muddin babu cin zarafi a ciki, sannan kuma dokar Najeriya ta baka dama kuma ka sirrance wato duk abin da ya shafi lamarinka. So kana da dama a matsayin ɗan ƙasa ba tare da ka sa komai ba social media ɗinka ɗaya ke da. Na biyu, yana da buƙatar mu sa iyakoki a cikin wannan abubuwa, musamman abin da ya shafi tsaronmu. Mun san abin da ke faruwa ko mun gani a ƙasashe daban-daban a kwanaki a Amurka, ko ta mawaki ta nuna da yawanci mu ma haka muke. Yanzu in ka je restaurant ka je cin abinci za ka yi posting ka shiga ka kana waje kaza, saboda wannan abin da ya faru kuma inda suke so masu kisa su yi su kashe ta, suka bi ta suka yi tracking suka kashe ta. Ya faru a Afirka ta Kudu, ya faru a wajaje daban-daban. Ta'ammuli da social media ba dole sai ka faɗi ga baki ɗaya rayuwarka ba, so ake ka killace as much as possible, so ake ka kiyaye duka irin wannan abun, ka je ka ba da information ɗinka har mutane su je su same ka su zalunce ka ko su kashe ka. Sannan su kuma al'umma kar mutum ya yi invading privacy ɗin mutum, saboda dokar Najeriya ta baka privacy, kana da dama ka yi yadda ka ga dama muddin dai baka saba dokar Najeriya ba. So da Allah dukkaninmu mu kiyaye, kar mutum ma ya je ya ɗauki hoton mutum ko bidiyon mutum ba tare da izini ba, ya je ya sanya a shafukan zumunta, wannan laifi ne kuma doka za ta yi aiki a kan mutum.
Kafofin sada zumunta daban-daban da ake da su kamar Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn da dai sauransu suna ba da damammaki na yin amfani ta yadda za a inganta rayuwar mutum. Sai dai kamata ya yi lura da cewa sada zumunci a waɗannan kafofin na buƙatar ana da wata alaƙa da mutane a rayuwa ta ainihi kafin a yarda da su, in ji masana a fannin. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aiko mana ta email. Sakonmu na farko ya fito daga Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Ya ce, dan Allah ku bani dama in kira ga hukumar samar da wutar lantarki ta jihar Bauchi, ganin yadda muka ɗauki dogon lokaci ba tare da haske wutar lantarki ba. Muna kira da babban murya da su yi mai yiwuwa wajen ganin sun kawo ƙarshen matsalar, da fatan kira zai kai ga waɗanda aka yi domin su. sai wannan sako na haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja da Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja dukansu a jihar Kogi a Najeriya. Suka ce mu dai mutanen Lakwaja mun tsunduma cikin bukukuwan sallah ba ruwan famfo, wannan al'amarin ya daure mana kai matuƙa. A don haka muke kira ga masu hannu da shuni da su yi koyi da hajiyar gwamna wajen aiki da ruwa, wato tankokin ruwa a unguwannin Lakwaja, domin rage wa jama'a musamman iyayenmu mata radadin ƙarancin ruwa da suke fama da shi. Sai Sani mai lange-lange ya wuri wanda ya ce assalamu alaikum BOA, ku bani dama in mika sakon wato in mika sakon jin daɗi akan ƴan matan sakandaren birnin Yawuri hudu da aka sako. Da fatan Allah ya nuna mana sauran da suka rage su ma sun samu nasu ƴanci. Sai sakonmu na ƙarshe daga Ayuba mai manja puntuwa da kuma ba wato Umar baban yaya sabon gida, yace za mu yi amfani da damar da kuke ba mu don taya ƴan uwa al'ummar musulmin duniya murnar yin karamar sallah lafiya. Da fatan kowa ya sha ruwa lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ya kawo mana ci gaba a ƙasar mu Najeriya.
Sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce mabakin talauci ja dukana ranci. Tunda uwata ta kai wannan makarantan, ta kama hannuna ta ba ƴar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kenan. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan, aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai 25 nake biyan kudin daki. Zan yi tallan duba kaina, in biya kudin asibiti, in biya kudin ruwa, in biya kudin light, in biya kudin daki, in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti, in kuma nemi abinda ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sai ai sunan ya. Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan na kuda, saboda ina neman kudin da danje asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon, Fatima Muhammad Watara da ake walakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Murya Amurka, duniya a tafin hannunki.
To madalla sai a kasance da mu a shirin mu na dare domin jin wannan shirin. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Dakarun musamman na Amurka sun yi nasarar kwashe jami'an diflomasiyar Amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Khartoum da sanyin safiyar Lahadi. Jami'an suka ce samaman ya dauki ƙasa da sa'a guda. Ita ma ƙasar Faransa ta sanar da cewa tana kwashe jami'an diflomasiyar ta daga Khartoum. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce Rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da Ukraine. Sabon kamfen ɗin tallace-tallacen da suka bayyana akan allon talla, talabijin da kuma shafukan sada zumunta sun nuna ladan kuɗin da za a baiwa duk wanda ya shiga sojan Rasha. Sabon shirin sa ido na cikin gida da ƙasar Iran ta aiwatar kan dokar wajaba sa hijabi ya fara samun koma baya, inda mata da dama suka yi biris da shi, lauyoyi suka yi kakkausar suka kan lamarin, sannan kuma masu fafutuka na ta ƙoƙarin karya alƙadarin hakan. Kafofin yada labaran Iran sun ce shirin ya fara aiki ne a ranar 15 ga watan Afrilu. Mako ɗaya kafin hakan, babban jami'in 'yan sandan ƙasar Iran Ahmad Reza Radan ya ce za su yi amfani da na'urorin sa ido na zamani da suka hada da na'urorin ɗaukar hoto na titina domin gano matan da suka karya dokar da ta buƙaci su sanya hijabi domin rufe gashin kansu a bainar jama'a, kamar yadda ka'idar suturar Islam ta gindaya. Mayaƙan 'yan tawaye sun harbe mataimakin shugaban hukumar zaben Myanmar a birnin Yangon a ranar Asabar ɗin da ta gabata.
To madalla masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu can da dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin, sai Jumbe Hamza wanda ya kula da sauti kuma ya ba da umarni. da injiniyan mu na yanzu, ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalamu.